sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare na yau Litinin 16 ga watan Maris shekarar 2020. Baba Yakubu Makiri ne tare da Yusuf Aliyu Haraddi ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin matakan da hukumomin jamhuriyar Kamaru ke dauka a yunkurin dakile cutar coronavirus a kasar. Matan nan da ake zaton tana dauke da coronavirus a jihar Enugu, Najeriya, an gano bata kamu da cutar ba. Za mu kuma duba yanda coronavirus ke shafan rayuwar mutane da kuma harkokin karatu a nan Amurka. Muna kuma dauke da rahoto akan kira da wasu kungiyoyi suka yi ga Majalisar Dokokin Najeriya ta yi dokar da za ta hana gwamnoni su sauke sarakuna. Amma dai yau ba za mu samu damar daukar wayan ku ba saboda canje-canje da muka samu sakamakon matsalolin coronavirus a nan kasar. Amma bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Sakamakon shawarwari da jami'an kiwon lafiya suka bayar da kuma alfanu da aka gani na takaita taron jama'a a wurare kamar kasar China, gwamnatocin kasashen duniya na daukar karin matakai na takaita taro da zirga-zirgar jama'a don dakile yaduwar cutar coronavirus. Ko a nan Amurka an rufe mafi akasarin makarantu a yau Litinin. Sannan birane biyu mafi yawan jama'a a nan Amurka, Los Angeles da New York, sun sanar da hana taron jama'a a gidajen kallo na silma. Kana gidajen abinci kuwa kawai za su dinga kai abinci gidajen mutane ne ba tare da an haɗu a gidajen abincin ba. Kasar Netherlands ma ta bi sawun sauran kasashe don daukan irin wannan matakan, inda a jamhuriyar Czech da Australia suka umarci mutane da su zauna a gida. Ita ma kasar New Zealand ta shiga jerin kasashen duniya da suka hana taron jama'a da ya kai mutum 500 zuwa sama. Shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatinsa suna kokarin kwantar da hankalin jama'a a kasar bayan kantuna da dama sun kasance fa yau sakamakon siya kayan abinci da mutane suka yi don yin tanadin koda ta kwana saboda cutar coronavirus. Bayan ganawarsa da shugabannin manyan shaguna 30 na kayan abinci, shugaba Trump ya ce mutane ba su da buƙatar sayan kayan abinci da yawa, ya kamata su kwantar da hankalinsu. Donald Trump ya ƙara da cewar babu ƙarancin abinci a ƙasar, illa dai kawai mutane ne ke ninka abubuwan da suke saye sau uku ko sau biyar da abin da ba sa buƙata. Trump dai ya shiga ɗakin ganawa da manema labarai cikin bazata, inda kuma bai amsa tambayoyi ba. Duk a yau Litinin, kasuwar hannayen jarin kasashen Asiya sun fadi a zangon farko na fara hada-hadar tun bayan sanarwar da baitul malin Amurka ya fitar na rage yawan kudin ruwa a kasuwar hannayen jari a sanadiyar cutar coronavirus. Kamfanin Australia na S&P kuwa ya karya farashin shi ne, inda ya samu faduwa ta kusan kashi 10 cikin 100 kamun rufe kasuwar, a inda kasuwar Shanghai ta China da Kospi ta kasar Korea ta Kudu duk suka fadi warwas da kashi 3. Ita kuwa kasuwar Nikkei ta Japan ta fadi da kashi 2.5 a cikin lokacin da ake kasuwancin. Babbar kasuwar hannun jari ta Hong Kong, Hang Seng, ta fadi da kashi 4 cikin 100 a lokacin da kasuwar ta tashi. Faduwar hannayen jarin ta shafi kasashen Turai a safiyar yau, inda kasuwar FTSE ta Birtaniya da DAX ta Jamus suka fadi da kaso 7 cikin 100. Karuwar mutane da suka kamu da cutar coronavirus a Afirka ta Kudu ta sa shugaban kasar Cyril Ramaphosa sanar da tsauraran matakai don dakile yaduwar cutar. Cutar mai hana numfashi ta zama annoba ga duniya, wadda ta kama fiye da mutane 153 a fadin duniya tun bayan bullarta a kasar China a ƙarshen shekara ta 2019. Tun bayan samun barkewar cutar na farko a Afirka ta Kudu a ranar 5 ga watan Maris, cutar ta ƙara hauhawa har ta kai ga mutum 62, kuma hukumar lafiya ta duniya ta bayyana yaduwar cutar a kasar a matsayin yaduwar cikin gida. Shugaba Ramaphosa ya ce sun cimma matsaya akan daukar kwararan matakan gaggawa don dakile yaduwar cutar don kare al'ummar kasar, kana da rage radadin cutar ga al'umma da kuma tattalin arziki. Shugaba Ramaphosa ya yi wannan jawabin ne ta kafar talabijin jiya Lahadi da daddare, ya ƙara da cewar mun ayyana daukan matakan gaggawa na ƙasa akan wannan cutar wannan kudirin zai taimaka muna samun dakile yaduwar wannan cutar a ƙasar
da Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, mahukunta a Jamhuriyar Kamaru sun tabbatar da mutum biyar sun kamu da cutar coronavirus da ta addabi duniya kuma an tuni aka killace su domin a basu kulawa wadda ya dace. Wakilinmu Muhammad Awal Garba ya aika mana da rahoto akan wannan batu da kuma irin matakan da hukumomin kasar ke dauka na yaki da cutar.
Ministan lafiyar kasar Jamhuriyar Kamaru Maluda Maloshi ya sanar a shafin sa na Twitter cewar annobar cutar coronavirus tana ci gaba da ruruwa a kasar Kamaru. Anda ministan ya ce an kama cikon mutum na biyar wanda yake dauke da kwayar cutar. Amma yanzu dai dukkaninsu an killace su ne a wani bangare domin kwararrun likitoci su ba su kulawa na musamman. A asibitin Benin Yawun ne na tsawon makonni biyu jami'in hulɗa da jama'a Dr. Jibo na hukumar lafiya ya mini ƙarin haske kan irin matakan da suka ɗauka domin rufe kan yakoki da ba gidayen sauka da tashin jirgin sama na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Muhammad Awal asalin kowa ne a wannan magana in haka gaskiya ne yanzu ma haka muna nan a cikin shanin bincike an samu wato wani an kama wannan cutar coronavirus a jikin shi ka san cewa gwamnati ta dauki tsaro gwamnati ta dauki matakai tun airport idan ka iso akwai injuna akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum
sannan kuma Alhaji Ahmadu ya ce agajin da kasar Korea ta ba wa kasar Kamaru na na'urori don cancance masu dauke da cutar ta COVID-19 sun fara aiki a tashoshin jirgin sama na birnin Yaounde da Douala.
To eh mun gani ministan lafiya da shi da gwamnan Douala duk sun tafi airport sun sassaka waɗannan mashukan duk waɗannan ayyukan din sun saka su gaba ki da to mutanen kasan Korea su suka ba ma Kamaru wannan afaren din suka sassaka sun saka birnin Yaounde da birnin Douala mun gansu gabaki daya da suka saka
babban likita mai kula da yaduwar cutar ta coronavirus a kasar Kamaru Dr. Kasim ya yi mana ƙarin bayani kan yanda cutar ta COVID-19 take tasiri a jikin al'umma.
An san daga China wannan abu ya fito daga China kauyen da ya fito ma an yi ta mutuwa yanzu abin da ake tuna bai taɓa Afirka ba gashi yanzu Najeriya an je Morocco yanzu an so mace Senegal an so waje saboda haka ba kiyaye ba haka zai soma bazuwa har ya yade duniya gabaki daya. Virus shi ba abu ne wanda yake da wani karfin mutuwa ko odi jabir aka zuwa mishi mutuwa yake shi sa rigakafi yafi a tambayi magani ya zamana cewa wanke hannu a wani a kowane lokaci gaishe gaishe da hannu da ba a wanke ba shiga bayan gida a fito ba a wanke hannu ba a tafi ai taro a haɗu wannan na da mura'ana ta atishawa duk wannan tuttarun banzan da ba zai ƙara mutane wani abin arziki ba gara a tsere yanzu
cutar ta coronavirus dai a yanzu haka ta zamto ruwan dare ga ma duniya kasancewar manyan kasashen da suka ci gaba su ma suna gargame kan iyakokin su haka zalika kasashen nahiyar Afirka su ma sun bi sun rufe kan iyakokin domin kar cutar ta yi tasiri a nahiyar ta Afirka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Hukumomi a jihar Enugu Najeriya sun ce matan nan da ake zaton ta kamu da coronavirus an gano ba ta dauke da wannan cutar. Ga dai Alfonso Sokore Igwe da ƙarin bayani.
Bayan zaman zulumi da aka yi na kusan tsawon wuni biyu a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin Najeriya kan wata mata mai shekaru 70 da aka zata ta ebo cutar coronavirus daga Birtaniya. Gwamnatin jihar Enugu yanzu ta ce sakamakon binciken da aka gudanar akan yanayin lafiyarta ya nuna cewa ba ta dauke da kwayar cutar. wata takardar da aka rarrabarwa manema labarai yau Litinin wacce babban sakataren ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Dr. Ifani Akujo biyararta ba hannu a kai ta shaida cewa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Enugu na sanarwa al'umma cewa mun karbo sakamakon binciken da muka aika wa asibitin kwararru take garin Iruwa da cibiyar da ke kula da cututtuka masu yaduwa NCDC ta tabbatar wanda ya nuna cewa wannan matar ba ta dauke da cutar coronavirus muna umurtan al'umma baki daya da kowa ya ci gaba da harkokinsa na yau da kullum da kuma bin ka'idojin kare lafiyar ku to kowane hali ake ciki yanzu a jihar Enugu bisa wannan sakamako
Speakers come on. Those people are still wanting to get sanitizers and
Mr. Jukes Uduchuku kenan na cewa kowana nan hankali kwance sai dai har yanzu mutane suna kokarin samun ma'adinan tsaftace hannu da ababen rigakafi wasu kayayyaki ma farashin su ya haura saboda kowa na bukatar su hatta waɗanda suke da isasshen kayayyakin yanzu dai komai lami lafiya sai dai mutane ba su fito hidimar coci sosai ba jiya Lahadi kamar yadda aka saba Mr. Jus ya kara da sheda mana cewa al'umma na nan suna daukar matakan kare kansu daga kamuwa daga cutar kasancewar an rage yawan musafiha da runguma da kuma amfani da ma'adinan tsaftace hannu musamman a bankuna haka ma wani malamin jami'a Mr. Kenneth Ngokoro ya bayyana
Enugu is calm and cool. People are going about their normal business. There is no tension, there is no panic.
Yace komai lafiya a Enugu. Mutane suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Ba zaman tsantsar, ba fargaba. Mutane suna bin umurni daga ma'aikatan kiwon lafiya, musamman a fannin amfani da ma'adinan wanke hannu da kauracewa wurare da ke da jama'a. Alfonso Sokoribe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To yanzu kuma ina tare da abokan aiki da Yusuf dai mun faro aiki tare kisa yanzu kuma
to ga ni na shi goni ma
ta shigo to ya kike ganin yanda wannan abin yake kaman da wasa ga idan abu na
ana ma magana kaga kimanin makonni biyu da suka shige ana tunanin ka san nan dai da yake anan dai wurin aikin barin dauka murya Amurka
haka
tunda aka wannan batun cutar coronavirus dinnan ta zama ta zahiri ta kuma shigo Amurka suka fara dauka matakan idan aka ce wannan cutar ta tsananta waɗannan matakai za a dauka na ganin cewa aikin nan ba a daina yin shi ba kuma ba tare da an sa ma'aikata cikin wani yanayi na hatsari an jefa su cikin hatsari ba aka rika matakai dai har ana mataki ɗaya mataki yau dai ga mu dai matakin da muke har an shiga mataki na uku da ma'aikata bisa ga umarnin da aka bayar kashi 80 bisa 100 na ma'aikatan cikin wannan gidan da suke shigowa an ce su yi aiki daga gida to inda za a wayi gari wani a ce maka cewa za mu wayi gari aikin rediyo nan daga gida za mu yi shi ai za mu ce za a yi haka kuwa ko ya dan haka
amma ya sha abu ne mutum ya yarda ma da hakan
to yau dai mun samu kama a cikin wannan yanayi haka yake
to dan san ko ne yake a nan kasar ba mata kadai yake zuwa wurin sayan abinci ba har maza na zuwa amma dai har yau ji kun fi mu zuwa na san an sha gurgurmaya wurin sayan kayan abinci saboda abin da ake fada
to ana ma magana sheka ranar juma'a da muka tashi nan muna hira da Murtala sai yake ce mun aishi ruwa ungosu sun je ya je neman ruwa gaba ɗaya bai samu ba saboda haka ruwan famfo suke sha sai nace mishi ai ko ni da naji labarin na ga dai an fara buganan cewa waɗansu manyan shaguna sun kayyade yawan
abu wanda za su fayar
sai nace to bari ka gani sai naje da naje na samu wani katamfaran wani wata da kuran a kurukuran da ake so ake wanda zai dauki kaya da yawa sai da na cika ta 12 ta dauka na dauki 12 kowane kuma 40 to 40 so 12 to kana da wanda so
Malam Yusuf ya kai kuma kaga wannan al'amari
to ai baka ga abin da baki faruwa ba yanzu baba idan ka duba zaka ga cewar ƴan takarar jam'iyyar Democrat wanda suke neman shugaban kasar Amurka kaga yanzu ma suna so za su dauki wani mataki na yakin neman zaben su yanzu za su koma ne suna yin shi watan ƴan kallo ma ba za su zo ba za a dinga yin shi ne a hanyar television ku kuna kallo a gida su kadai za su dinga ainihin
gaskiya saboda kai wa haramta shiga taruka na'am
to kaga jiya din nan da a makon da ya shige an bada umarnin cewon duk taruwan duk tarukan da za a yi da ya wuce mutane 250 an hukuma ta hana shi to amma je aka wayi gari yadda aka gan wannan cuta tana ƙara bazuwa kamar wutar daji sai aka sa ajiya din na aka bada umarnin cewon saduwar mutane duk wani taron da za a yi wuce mutane 50 ko da na ibada ne kai kowane irin taro ne hukuma ta hana shi in dai wuce mutane 50 to kagan wannan ya nuna kenan cewon muna yin wasa da shi da ya zama kusa abuna a ce a masallaci kaga yanda ake sallah kowa yana kuma wasu mutane ba sun daina zuwa anan da ran lahadin da ta wuce din nan anan Amurka zaka kirga yawan wuraren sujada da aka je duk sun mai da shi ta hanyar internet da yake dama ana taruwa duk da haka kuma kana iya ganin su ta hanyar internet to an mai da shi cewon duka kowa ya zauna a gida a yi shi kawai a ta hanyar internet din nan
to sai dai mu ce Allah ya sauke muryar babban editan sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu kenan kuka ji za mu ci gaba da shiri tare da Yusuf Aliyu Harande
to bari mu duba can birnin New York kuma inda hukumomi ke ci gaba da daukar matakan na hana tarukan jama'a inda muka tattauna da Malam Muhammad Nasihu Abubakar Ali kuma malami ne a Jami'ar New York akan irin hali da ake ciki a can New York din ga tattaunawar da muka yi da shi
to kamar yadda ka sani dai a jiya da dare a gwamnati mayor din mu Mayor de Blasio
magajin garin birnin New York
haka ne ya ba da umarni cewa duk makarantu public school duka a rufe ba za a je makaranta ba har karshen April kuma ya yi nuna cewa ma watakila ba za a koma makaranta ba har karshen shekara usually kuma muna kare school year mu June 26
ake gama shekarar karatu
yanzu haka muna kula da muna duban kamar yanzu haka yara primary school middle school high school ba za su koma makaranta ba shekarun har ma karshen shekara to kazan wannan lamarin yayi karfi kwarai
to abin yayi karfi yanda ake tunani ne ko dai a wasu dai matakai ne kawai dai da ake dauka
a matakai ne ai kun kayan abin da ya faru daga yasurin shi China ko dai ke su kuma sun magance kwarai daga sai kamar yadda muka sani yanzu haka da kuma abin da ya kasance daga Italy ka gane Italy su ba wurin ciwon cutar ya fito ba amma ka ga ne musu to abin da ya sa nan kuma kowani abin nan ya sunan shi birni kuma kowani state suke dokan mataka kansu yanda za a yi su kare al'ummar su kenan to ba wai kamar an san kamar lalle ga wani abu zuwa bane an san dai ga cutar yana amma yanda za a yi a kare mutane ai ko addinin mu ma kamar da ka sani a musulunci an ce garin da ka san kamar akwai wani
annoba
so nan gari kar ka tafi
Na'am.
To wannan abin da suke yi kusan yanne ya kamata a yi kenan ko ina ka duba ko a huskar addini ko a musulunci kai ko practical sense ma na hankalinka ma ya baka kamata ne kai da kanka kai wannan ka zauna gida kada ka fita.
To ya wannan yake zai shafi karatu dai gaba daya.
A batun da nake da kai zaka ka kira ni ba gida nake ba gida nake ko fita ban yi ba saboda jami'an da nake karantarwa a New York University tun satin da ya wuce makon da ya wuce mun ka rufe aka ba da umarni kowa ya zauna gida yanzu aka karantar wanda muke yi kan video muke yi karantar wanda zaka zauna kana dalibai wurin 15 ki zauna da su yanzu kowa zai kira akwai wani app
wani app manhaja
wani hada ake ce mai Zoom
na'am
shi muke amfani da shi yanzu in kai kira wannan Zoom din nan sai kowa shi mai kira kan wannan Zoom so kuna ganin juna a hakan zaka muke karantarwa
wato idan abubuwa ba su sauya ba kenan za ku rika karantarwa akan wannan manhajar Zoom din da ke nuna bidiyo kuna karantar da ɗaliban haka za a yi har ƙarshen shekara din kenan
ina jin haka za a yi kamar yadda ka sani ai jami'a ko in ce maka tertiary institutions su sun riga ma kulle makarantunsu kamar yanzu haka elementary da primary ya kulle musamman yawanci university sun riga ma kullewa tun last week a satin da ya wuce wasu ma ina jin sati biyu dake baya suka rufe to don su ina jin wannan abin sai kashin shekara da yanzu April kenan muka za mu je dinnan kuma karshen shekara jami'a yawanci yana karewa mai cikin watan mai tsaka da watan mai so ina jin ba za mu koma ba ni dai nake ji kenan
kuma da Malam Muhammad Nasihu Abubakar Ali kenan malami a jami'ar New York kenan Yamana wannan fashin bakin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugabannin kungiyoyi sun kalubalanci Majalisar Dokokin Najeriya da ta gaggauta yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyara, inda za a hana wa gwamnoni da 'yan majalisun jihohi cire sarki mai daraja na ɗaya daga mukaminsa bisa laifin da bai takara karya ba. Wannan da ya biyo bayan cire tsohon sarkin Kano ne da Majalisar Dokokin Jihar Kano tare da amincewar gwamna ta yi a makon da ya gabata. Ga Madina Dauda daga birnin Abuja da ƙarin bayani.
A wata zantawa ta musamman da shugabannin suka yi da muryar Amurka a Abuja, sun yi la'akari da yawan maganganu da suka taso ne a game da cire tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, tare da nuna ƴar yatsa ga gwamnoni da ma 'yan siyasa akan cewa su ne suka wulakanta masarautun gargajiya tare da rage musu kima da ƙarfi a cikin al'ummarsu. Shugaban ƙungiyar Save the Change Bashir Dan Musa ya yi wannan kira.
Shi cire sarki mai wuƙayyanka, kin san gwamna ke yin shi ta haɗin kan majalisar jiha. To abin da nake nuni cewa majalisar jihar nan da shi gwamnan nan a rage musu ƙarfin cire basalaken nan su kadai, a maido wani ƙarfin ga majalisar tarayya. Idan gwamna da majalisar jiha sun yarda cewa a cire sarki ne ƙayyanka ɗaya, to majalisar dattawa ita kuma ta yi kwankarin ta ce ito ta yarda, ko kuma ta ce ba ta yarda ba. Haka nake so shi ma tsarin cire gwamna ko mataimakin shi ba ko a bashi a majalisar jiha kadai, a'a a maido ƙarfin majalisar tarayya, su majalisar tarayya su kwankarin cewa a'a ya kamata a cire gwamna ko mataimakin gwamna.
Shi ma shugaban ƙungiyar haɓɓaka matasan Arewa maso gabas Abdulrahman Buba Kwacham ya nuna cewa cire sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya jawo wa Najeriya koma baya a bisa hujjoji kamar haka.
Cire mai martaba sarkin Kano abu ne wanda ba yanzu mutane za su fahimta ba, hatsari ne ga Najeriya, kuma hatsari ne ga tattalin arzikin ƙasar Najeriya, kuma hatsari ne ga al'ummar duniya gaba ɗaya. Don wasu a koda yake wanda ya san ka shi yake rena ka, ina ji watakila an yi abun din akan wani manufa da kuma niyya mummuna. To amma na ji daɗi wa'adin da Allah iba masa ne, Allah ya dakatar ya kawo ƙarshe. Amma abun da ya fi damuna a raina kuma ya fi damun duk wani mutum mai mutunci mai daraja wanda ya san menene Najeriya, Arewa shugabanni sun ba mu kunya. Ya tabbatar ba mu da shugabanni a Arewa, babu masu tsawatarwa a Arewa. Ndotaban da suke faɗa sun dotaba ne a Arewa, ya zamanto suna ne, babu ndotaku a cikin kowani bil adam a cikin Arewa.
Daya cikin ƴaƴan ƙungiyar Ado Ahmed Sumaila ya bayyana ra'ayinsa.
Wannan abin da gwamna ya yi ba mu ji daɗinsa ba, ko ba za mu taɓa jin daɗinsa ba, domin ya lalata karaktar masarautar Kano. Domin wannan ya nuna mana cewar masalauta ta zama ministry, duk gwamnan da ya zo canza zai kamar da ke canza kwamishinoninsa. To da haka abin da gwamna ya yi mu ba mu ji daɗinsa ba, domin masalautar ya lalata su, kuma ƴaƴan sarautar har yanzu sun cewar gwamna ya yi musu illa ba. Ko da daɗi ba daɗi, gwara ɗan uwansu ya ci gaba da yi ya gama zamani, shi Allah ya kawo wani a cikinsu, ba za a kawo ɗan wani ba, ƴaƴan gidan ne za su yi.
Amma da tsohon ministan harkokin matasa da wasanni Barista Solomon Dalu yana ganin akwai gazawa daga wajen shugabannin Arewa.
Wannan abin ta tone asirin mutanen Arewa. Na daya, ta nuna cewa mu mutane ne wanda ba ma yafewa juna. Na biyu, ta nuna cewa mutane ne wanda ba mu da hakuri. Na uku, ta nuna cewa mutane ne wanda ba halin da kasance ciki shi ne damuwar mu ba. Amma idan an yi mana, to sai mun ga ƙarshen mutum. Ba a rike al'umma haka, babu wani dan adam ko kwa bil adama wanda yake ba dan tara ba. To saboda haka gafara yafewa wannan muhimmin abu ne wanda yake cikin littafai. Qur'ani ta shaida haka, littafin sarki Bible ta shaida haka.
A shekara 1930 ne turawan mulkin mallaka suka kirkiro fitar da sarakuna daga garuruwansu idan har an samu nasarar kwaɗe musu rawani. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da gaida Madina Dauda, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Ana nan ana duba yiwuwar shirya wata 'yar karamar gasa da za ta fitar da waɗanda za su lashe gasannin ƙwallon kafa na zakarun Turai da Europa na bana, a zaman wani zaɓi na magance bashin tilin wasanni da aka ɗage su sakamakon annobar cutar coronavirus. Hukumar ƙwallon kafar Turai wato UEFA tana shirin gudanar da wani taro ta na'urar bidiyo tare da dukkan masu ruwa da tsaki a gobe Talata domin cimma matsaya akan lamarin. Wata majiya kusa da hukumar ta ce wajibi ne sai duk masu hannu a lamarin sun yi hakuri da wasu abubuwa domin a sami nasarar cimma daidaito. Su ma dai membobin kasashe 55 na kungiyar ta UEFA za su yi nasu taron domin yin tasu matsaya akan lamarin. Hukumar kwallon kasar Italiya ta yi kiran da a dage fafata gasar cin kofin nahiyar Turai ta bana domin ba da dama da lokaci na kammala kakar wasannin gasar Serie A da aka dage su sakamakon cutar ta coronavirus. Shugaban hukumar Gabriel Gravina ya ce za a gabatar da wannan bukata a babban taron hukumar ta UEFA da za a gudanar a gobe Talata. An jingine buga wasannin gasar ta Serie A a makon da ya gabata kasancewar kasar ta Italiya ce cutar coronavirus ta fi shafuwa a nahiyar ta Turai. A wani bangare kuma masu shirya gasar wasannin motsa jiki na Olympics na wannan shekara a Tokyo za su gudanar da taro na wayar tarho mai hoto a gobe Talata domin tattauna makomar gasar da kuma halin da ake ciki a annobar yaduwar cutar coronavirus. Babban kwamitin Olympics na kasa da kasa zai tattauna da hukumomin wasanni na kasashe. Wannan shine taron hukumar zartarwa na kwamitin na biyu a cikin makonni biyu da suka gabata. A ranar Asabar, Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya ce za a ci gaba da shirin gudanar da gasar kamar yadda aka tsara daga ranar 24 ga watan Yuli zuwa 9 ga watan Agusta. To sai dai yaduwar cutar ta coronavirus da ke kara uzura a fadin duniya ta yi sanadiyar jingine wasanni da dama a daidai lokacin da hukumomi ke daukar matakan rage cuɗanyar jama'a domin hana kara yaduwar cutar. Kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ce ke kan gaba da zubin yan wasa mafi tsada a kasuwar cefanin yan wasa daga manyan gasannin nahiyar Turai biyar a cewar rahoton binciken hukumar sanya ido a lamuran kwallon kafa. Liverpool din tana da yan wasan da aka kiyasta farashin su akan kudi fan biliyan 1 da miliyan 270 inda ta haye saman takwarorin ta kamar Manchester City da ke ta biyu da farashin yan wasan ta fan biliyan 1 da miliyan 240. Chelsea da ta yi fama da hukuncin haramta mata sayan yan wasa na wani lokaci ta bada mamakin kasancewa ta biyar a jerin da farashin yan wasan ta fan miliyan 917. To amma hukumar ta ce kungiyar karkashin Frank Lampard ta yi kokari sosai wajen inganta kwazon yan wasa musamman ta da matasan yan wasa. Manchester United da Tottenham na cikin kungiyoyi 10 na saman jadawalin yayin da Paderborn da ke fafata gasar Bundesliga ta kasar Jamus take ta karshe a jadawalin da farashin yan wasan ta akan fan miliyan 33.700. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 4 ne da minti 58 na rana a nan Washington. Ba Yusuf ya dawo da labarai a takaice.
Da kuma alfanu da aka gani na takaita taron jama'a a wurare kamar kasar China, gwamnatocin kasashen duniya na daukar karin matakai na takaita taro da zirga-zirgar jama'a don dakile yaduwar cutar coronavirus. Ko a nan Amurka an rufe mafi akasarin makarantu a yau Litinin, sannan birane biyu mafi yawan jama'a a nan Amurka, Los Angeles da New York, sun sanar da hana taron jama'a a gidajen kallo na silma. Duk a yau Litinin kasuwar hannayen jarin kasashen Asiya sun fadi a zangon farko na fara hada-hadar tun bayan sanarwar da baitul malin Amurka ya fitar na rage yawan kudin ruwa a kasuwar hannayen jari a sanadiyar cutar coronavirus. Kamfanin Australia na S&P kuwa ya karya farashin shi ne inda ya samu faduwa ta kusan kashi 10 cikin 100 kamun rufe kasuwar. A inda kasuwar Shanghai ta China da Kospi ta kasar Korea ta Kudu duk suka fadi warwas da kashi 3.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro baki daya abinda zamu iya kawo muku kenan a shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen mu. Sai dai kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a kodayaushe ta hanyar mu ta adireshin mu wato hausa.service@voanews.com ko kuma ta wayar mu a kan lambar mu 1 wato 202 205 99 hudu biyar. Yanzu a madadin ce Yusuf Aliyu Harange da sauran ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Julie Gresham wacce ta shirya ta bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na wannan dare Brandon Clyde wato Franklin kenan da ya shirya ko kuma ya taimaka mana muka gabatar da wannan shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC ke sallama da ku. Assalamu alaikum.